Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shiri na wannan hantsi. Tsohon sarkin Gwandu Mustapha Haruna da Jakolo ya yi sharhi kan abin da ke tsakanin tsohon mai ba da shawarori kan harkokin tsaron ƙasa Sambo Dasuki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Baba Yakubu Makeri zai gabatar da shirin a dawo lafiya, shirin da ke tada tsumin al'umma kan harkokin sufuri. Sai kuma sharhin jaridun ƙasar Niger, kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi kashedi jiya Litinin cewa tilas a yi adalci ga waɗanda harin guba a Siriya ya rutsa da su. Kalaman nata sun biyo bayan hari na makamai da ake damar su guba da ake zato an kai a ranar Asabar akan gundumar Duma da ke hannun 'yan tawaye a gabashin Guta. Wakiliyar muryar Amurka Margaret Bashir ta rawaito cewa tun da fari shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan da sa'o'i 24 zuwa 48 zai yanke muhimmiyar shawara akan martani da Amurka za ta dauka akan wannan harin. Nikki Haley ta yi kashedi cewa Amurka ta dage akan gano mara imani da ya kai wannan hari da makamai masu guba akan fararen hula a Siriya domin ladabtarwa. Sai dai ba ta fadawa zaman gaggawan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya irin martani da suke shirin dauka ba. Amma sakataren tsaro Jim Mattis ya fada a baya cewa Amurka na nazarin daukar matakin soji akan duk wanda yake da alhakin kai hari da makamai masu guba, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 40 a ranar Asabar. Amurka tare da Burtaniya da Faransa sun dora laifi akan rundunar soja na shugaban Siriya Bashar al-Assad. Wakilin Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vasily Nebenzia ya ce Moscow ta aike da rukunin masana'antar na kasar ta inda suka kai labari a inda aka kai wannan harin, kuma ba su samu shaidan da ke tabbatar da an kai wannan harin guba ba. A wata sabuwa kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya kira samame da aka kai a ofishin lauyansa Michael Cohen a zaman abin kunya. Ya ce wannan hari ne akan kasar mu, kuma wani sabon babi ne sukutum na rashin adalci. Da aka tambaye shi mai yasa ba zai kori mai bincike na musamman akan zargin haɗin bakin kwamitin kamfensa da Rasha Robert Mueller ba, Trump ya ce za mu ga abin da zai faru. Ya ce ina ganin wannan wani abin kunya ne, kuma mutane da dama suna ganin hakan. Wannan wani bita da kulli ne a fili. Jaridan Washington Post ta faɗa a jiya Litinin da Maraice cewa ana bincike akan Cohen ne akan yiwuwar zambatar banki, ha'inci da kuma karya dokokin amfani da kudaden yakin neman zaɓe, a cewar wani da ke da masaniya akan wannan batun. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaya daga cikin mutane biyu da suka kafa kamfanin Apple, Steve Wozniak, ya rufe shafinsa na Facebook yayin da babban kamfanin sada zumunta wato Facebook yake fama da matsalar fallasar bayanan mutane masu muni a tarihin kamfanin. A wani sakon email zuwa ga jaridar US Today, Wozniak ya ce Facebook yana gudanar da tallace-tallace akan bayanan masu amfani da shi. Ya ce ribar da suke samu ya ta'allaka ne akan bayanan masu amfani da Facebook, amma kuma masu amfani da shi ba su samun komai a cikin ribar. Wozniak ya ce shi ya gwammace a ce yana biyan Facebook ne. Ya ce kamfaninsa na Apple yana samun kuɗi ne daga kaya masu inganci da yake yi, amma ba daga bayanan masu sayan kayayyakinsa ba. A hirarsa da kamfanin dillancin labarai ta Associated Press da Maraicin jiya Litinin a Philadelphia, Wozniak ya ce ya dade yana tunanin rufe shafinsa na Facebook, kana daga bisani rufe shafin nasa bayan wasu abokansa sun rufe nasu shafin. A hali da ake ciki kuma ana sa ran shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg a makon nan ne zai bayyana gaban kwamitin majalisun dokokin Amurka akan ayyukan kamfaninsa. Tsohon shugaban sojin Sudan ta Kudu General Paul Malong Awan, rundunar da kuma ake kiranta Sudan People's Liberation Army SPLA a takaice, ya kafa sabuwar kungiyar 'yan tawaye mai suna South Sudan United Front ko kuma SSUF a takaice. A cikin wata sanarwa da General Awan ya fitar jiya Litinin, ya bayyana manufofin sabuwar kungiyarsa wanda ya ce za ta yi yaƙi cin hanci da rashawa, ta kawo ƙarshen kashe-kashe, kana kuma ta ɗora Sudan ta Kudu akan tafarkin demokuraɗiyya da adalci da samar da daidaito da kuma walwala. Awan ya kuma yi alƙawarin mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ɓangarori masu yaƙi da juna suka sanya hannu a cikin watan Disamban bara. Ya kuma kira ga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen da ke yankin da ake kira IGAD a takaice ta kyale sabuwar ƙungiyar ta shiga tattaunawa.
Baba Yakubu Makeri ya karanto labaran duniya. Tsohon sarkin Gwandu Mustapha Haruna Jakunu ya bayyana cewa bai yi tsammani shugaba Muhammadu Buhari na da hannu a ci gaba da tsare tsohon mai ba fada shugaban kasa shawarori kan harkokin tsaro saboda suki ba. Alhaji Jakunu ya bayyana haka ne a hirarsu da abokin aiki Musahabu Imam Aliyu. Ga bayanin nasa.
Saboda suki ko da ya yi laifi, ai ojuku ya yi laifi ya dawo aka yi fadin kanshi.
Kai abin da shi saboda suki yayi ne a lokacin watakila riko shugaban kasa yake rike da haka?
Saboda yin ba shi wanda suka kama Buhari dai da azumumin ne da jama'a da shi da su da su mun ku gada dai. To amma san ba ya wurin kuma shi ake da. Ni dai ina ganin da sun sambo wasu ce abu biyu suka yi. Na farko maganar nan da ya je ya yi a Ingilas, inda suka yi ya shiga su a ƙara sayin. To wannan kuma gaskiya ban san abin nan ce ba. Ban san ko shedul ɗin shi bane ko ba shedul ɗin shi bane. Wannan ko san kan su gilci yana da ɗin wannan ko ko karambani ya sayi wannan ban sani ba. Na biyu kuma lokacin da shi ake announcing zafin, to sambo ya bari wani kanan su Bello Fadile ya zo da shi da wani orobi daidai suka so su a rikici.
Wannan dalili ne da zai sa a rike shi?
Sun ce suna binciken shi a kan kuɗi. To,
far mene ne matsalar da shi sambo da su yake da shi da shugaba Buhari ya sa ake masa wannan?
To, wallahi ban san ko Buhari yake musu ba. Don lokacin ne magana shi Buhari ya ce a je a zauna da shi sambo. To, shi daga baya na samu shi wannan wani mutum ya zo ya ga mana ko sai ai shawara da ba Buhari ya ga mana DGSS zai a nufin shi a zauna a yi soti a problem. To ko da ya faru ne ko wajen samu ne a san problem ko me ne zai ba sani ba. Amma da sun ji na san ka nan da sai in ce to ai ina son mu je gidan din ma mu zauna shi sambon. In ga mashi in ce in har kana da kuɗin shi da hannunka ko sun ce a kai sambon ka ji kuka a kuɗin nan. Balle kuɗin da aka ba ta amana. In ji har kuɗin ce ba gari ka kamar wani kuɗin su. Don da yawa sun sha yin haka nan. Amma ba ga rashin kuɗin ka rike kuɗin mutane ka ce ka so kai shi su zaka. In to amma in ka yi haɗan ne gida ma in ka sai shi ko da gona ne ka tona ka ga akwatin zinari ba ka ka bace ya ka bace dinin. Kuma ba wanda za a yi dukiyar haram ko wadatar da mai karshe wa ɗangudu ya faɗa wadda abin nan jini ba ko sadda mai kishiwa aka duke haram ba ta wata da shi. To ba kuka cewa don ba ya yi mutane wanda ya yi karshen da ya tuya ne ce don ya yi ɗaya bisa ɗin babban gida. Don ba ko da ya yi ko gida ba ya da. Ba ya gida Lagos, ba ya gida Kaduna, ba ya gida Abuja. Kuma ɗan wani gidan da kan girshi ɗan fili da a faɗin ne a Sabuɗu wanda uban shi sai mashi tun yana ɗan yin sakin da tun ɗin shi. To kuma na san shi yana daga baya so mun ɗan bizinesi ɗin shi. Amma ko kuma wallahi sai mun baya da. Abuja da Lagos. To kuma ya je da Allah ya ga business da kanin shi. To shi president ne na da abokin shi ne. Kuma ya ga ya samu kan gida mai karfi daga wajen gwamnati akwai Ibo Nada. to da shi yasa mun sai gina shi a Abuja to mun ne 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 amma shi kare zuci na sani amma in ba haka nan ba wallahi ba zan ci komai ba amma ban san sambo yaudara ba ban san shi da yaudara ba don kwatsan sambo ya zauna shi ya san ya yi mai naushi shi babu komai da za a ci ga shi ya sa ta kudin shi ya yi yadisi na baban gida babu idan Allah in san muna son gold block wa zai hana shi idan san muna son kwangi lautsi wa zai hana shi in lokacin baban gida wa zai hana shi aka bai da wani musulun shi ba to ba duk dinga da wani kike bukata shi ba to in ma wani ne kade a dai kai abubuwa amma kuma kamar yace ba halin Buhari bane ya dinga biyan su da wannan abubuwan akwai dai musarban shi masu wani kushi da sambo to komai hada zuwa Allah ya kula mu ne ba sani ba
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya
to madalla Alhaji Jakola kenan a hirarsu da sahabo Imam Aliyu to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
Duniya dai ga arziki dai sunna mun barba yayi jikira
arziki hankuli
Toma da laye yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Za mu ci gaba da kawo muku hiran wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari da Alhaji Mustapha Idris, sakataren kungiyar direbobi ta jihar Neja. A makon da ya gabata, bakon namu ya mana bayani akan yadda suke wayar da direbobinsu, har ya kai inda yake bayani akan yadda suke sa ido ga abubuwan maye da wasu direbobin ke dauka don ya kara musu kuzarin aiki, inda yake cewa
hatta cin goro yanzu mun san cin goron nutsuwa da cin goron hauka, mun ga gote yanzu cin goron da yauce misali mun san wataƙila afa wani abu ne.
Akwai batun tsari na duba lafiyar motoci, ba mu sani ba ko nan jihar Niger kuna da wani tsari ku kungiyarku da ke duba lafiyar mota kafin direba da ke fasinja ya fita da su, musamman lafiyar taya ko biriki ko makamantansu?
Haka ne, wato ka san shi tsari na kungiyar direbobi ta kasa abu ne wanda idan majalisar kasa ta zartar zai tafi jihohi, zai tafi kananan hukumomi, haka tsari yake. To tunda muna da tsari duk Najeriya cewa duk inda aka yi lodi kafin mota ta shiga lodi, su wa'annan irin jami'ai da muke da su duba tayoyinta, abinda don ba tabbas amma dai abinda ka gani in tayoyi suna da zane mai kyau, suna da karfin su, zaka sani in sun kode sun waya ta fita za a gani. To idan aka ga wanda zahiri ko waya ta fita ko wani abu ya nuna cewa ba za ta iya wannan aikin ba, akan nan take akan ci masa ba za ka dauki wannan loading ba, gara wani mai kyakkyawar mota ya dauka ya baka abinda zaka ci abinci shi take kai sai ka gyara naka. Kuma muhim yawanci ka sani motocin nan ma ba namu bane, in kai motocin ya bar wannan to kuma saka cin irin nasa, wani yawanci muna da iyayen gidanmu masu motocin, ka je ka gaya mai motan ka canje taya, ba mai motar da yace motar sufuri kuma ci ma canje taya kuma ga taya da gani ba zai canja ba, to akan samu shi ma dai ba abinda zaka same shi shirin sa ya zama dari, akan samu irin wannan. Akwai yawanci abin da yafi damu mu yanzu shine idan ka hana mutum yin lodi a cikin tasha don motarsa ba lafiya, to sai ya gudu ya tafi mahadar hanya mafi kusa da shi, sai ya tsaya ya fara kiran garin da yake so ya tafi, sai ga kuma passenger sai a zo a shiga. To wannan abu yana cewa tuwa kwarya sosai, in ba haka ba da yawancin wasu abubuwan da ake samu inda za a bi shiga mota a tashoshi yadda ya dace, to da za mu rage wasu abubuwa da yawa. To amma yanzu muna hana wa'ensu, mu ce mu dai inda cikin mu kake a kungiyar ba za ka yi lodi ba sai ka gyara mota ko ka gyara halinka, to sai ya gudu ya tafi ma hada hanya ta gaba sai ya fara loading passenger. To wannan muna iya bakin gurin wajen duba lafiyar motocin da muke aiki da su, muna yi.
Wai direbobin nan masu lodo mutane fiye da kima, wasu ma za ka ga an hado da shanu da mutane da doya a cikin karaman mota Estalet. Daga garejin ku suke daukan mutane koko dai su ma hanya suke ba su?
Ito ai kaga alhamdulillah, kaga in kaga an loda doya da yan awaki a ciki da mutum, to ka san lalle wannan lodi ba a tashi aka yi shi ba. Idan nace maka ba ma ganin irin wannan ba gaya ma gaskiya ba, gaskiya magana shine mukan gani amma ba a tashi shi ake wannan loading ba, yawanci ana samun irin wannan daga kasuwannin kauyuka, anan ne dan kasuwa ya sayi doya ko mai safarin doya ya sayi doya, shi ma mai sayan awaki ya saya, kuma kowa yana so ya shiga motar a tafi, kuma motar ga ta abin nan. Abin da muke yi anan shine idan membobin mu ne muna da motoci kaman wayansu wanda ake kiran su irin kaman akoru kura da irin su wata masu kaman container din nan, su muke bari mu ce wannan gurin da masu kaya suke da yawa, ka sa kayanka kai mara shaida a loda kayanku ku je ku shiga moto, a kasan matsalar anan ita ce su masu shiga mota ba su yarda sai ce da kayansa da shi za su shiga, saboda in muka raba su zai biya kudin kaya a can a dauki kayansa zalla nan kuma za a dauke shi. To amma haka ne riba a gurinsa, don haka ne kayan zai fi isa lafiya, shi ma kuma ya samu ya isa lafiya cikin nutsuwa. To amma gaskiya a kasuwannin kauye ba a samu irin za a ga an yi abin da ake kira balbela, ga shanu a ciki, ga awaki, ga buhunhuna, ga mutane, zahiri muna ganin irin wannan. To
amma kuma muna ganin masu uniform irin na kungiyar ku ta direbobi,
haka ne. To ai kaga idan ka duba loading kasuwa daban da loading tasha, duk kasuwa tana da tasha, to amma loading da za a yi bayan an ci kasuwa ba a tasha ake yin sa ba, nan ne matsalar take. Ai karamar hukuma, duka kananan hukumomin Najeriya tsarin mulki ce su suke da mallakar tashoshin mota, to amma sun kasa hade kasuwa da tasha, sai a bari yan kasuwa zai je wanda an ga ci kasuwa sai a je a dauko mota a shiga kasuwar da ita, a shiga daga can a tafi, maimakon an ci kasuwar an gama a zo tasha, ko kuma in za a ci kasuwar to a ci kasuwar in an gama cin kasuwar a bar kaya mai motan kaya ta dauka, to ba mu cika samun wannan ba, amma muna tafiya gurin saboda yanzu muna tattaunawa da jami'an mafi yawancin shugabannin kananan hukumomi da jami'an karban haraji.
A nan ne kuma za mu jatsa aya a hirar wakilinmu Mustapha Nasir Bakari da Alhaji Adamu Idris, sakataren kungiyar direbobi ta jihar Niger, kuma mu ci gaba da ita a sabon mako. yanzu a madadin shi wakilin namu da bakon nasa da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaida baba sai kuma sharhin jaridin kasar
Zan fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Mekanar Ansuri wacce ta zo da labarin ganawar da aka yi tsakanin wata tawagar jami'an kungiyar OIF da shugabannin bangarorin siyasar Niger a ci gaba da neman hanyoyin warware rikicin da ke tattare da kundin zabe da hukumar zaben kanta wadanda adawa da ƴan baromu ke dauka a matsayin haramtattu a cewar jaridar tawagar ta nemi jin matsayin bangarori akan shirin zaman sulhu abinda ƴan adawa da ƴan baromu ke ganin zai fi dacewa a gudanar da shi a majalisar CNDP yayin da masu rinjaye suka kasa tsayawa akan magana guda suna masu cewa sun yarda a tattauna amma da sharadi jaridar Levadaman ta ruwaito cewa wasu kusoshin gwamnatin Niger na fuskantar mummunan zargi dangane da abubuwan da suka biyo bayan matakin tusa kiyar Sadika Dafi zuwa Libya a shekarar 2014 jaridar ta ce a baya-bayan nan lawyer da ke kare dan na Kaddafi ta bayyana cewa makudan kudade aka ba mahukuntan Niger domin su tusa kiyarsa ba tare da mutunta dokokin kare ƴan gudun hijira ba yau an waye gari kotu ta wanke shi saboda haka ya buƙaci mashara'antar Libya da na ƙasa da ƙasa su bi kadin haƙoƙin da aka toye masa abinda Lebanon ta ce tamkar arada ce yake shirin fadawa akan wasu makardaban gwamnatin ta Niger jaridar Le Matinal ta bayyana cewa kamfanin Savannah Petroleum na ƙasar Burtaniya ya fara gina wasu sabbin rijiyoyin man fetur a yankin Agadem jaridar ta ce a ranar 31 ga watan Maris ne aka kaddamar da wannan aiki a mahakar da ake kira Bushiya ta 1 wanda ke matsayin somuntabin ayyukan da Savannah din ta kaddamar bayanai na nunin ganga miliyan 36 ake sa ran samu a rijiyoyin Bushiya ta 1 daga cikin ganguna miliyan 110 da ake hasashen za su karu akan abinda kasar Niger ke fitarwa a can baya abinda ka iya taimakawa kasar samun kudaden shiga inji Le Matinal mu kulle da jaridar Lanketoyar wacce ta zo da labarin wani dauki ba dadin da aka yi a tsakanin magoya bayan jam'iyyar ANDP zaman lafiya mai fama da rikicin shugabanci tsakanin bangaren ministan ma'adanai mai ci Hassan Baraje da na wani Hafsan soja mai ritaya Munkele Isa jaridar ta ce a sakamakon rashin jituwar da ke tsakanin waɗannan bangarori wasu matasan da ba a san waye ya aika su ba sun kutsa cibiyar jam'iyyar cikin dare don dakatar da taron shirin duba yiwuwar tsara taron kongren da zai zabi mutunan da zai maye gurbin shugaban jam'iyyar marigayi Musa Jarmakwai inda aka ba hamata iska har ma aka jiyo wani dan majalisa rauni sai da aka kira ƴan sanda kura talafa inji Lanketer Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC sai kuma ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum bi Hausa sai magana wa Malam Ibrahim Professor na Odufo nan garin Kwara gaba wata rayuwar cikin Najeriya nake gidan ku dai da sau biyu a wutar goban lokaci na yau ga kuma ra'ayi na yau dan a gaba da gwamnati Bauchi ne ga akwai wata hanyar sai daga Odufo zuwa gamawa dan Allah dan Annabi gwamnati Bauchi tana ce da Arido ya ta farka kuma kawo wannan hanya kada samu ita duk motoci suna yau hatta da sai suna yau faduwa mutane ma suna ke kuna duk ana biyo ana faduwa ana asara rayuka da yawa gwamnati Bauchi dan Allah yana ka ji wannan fitannawa daga nan ina da gamawa da rawa kuma gamawa hanya ta sai daga gamawa zuwa Odufo da ana kyara wannan hanya dan Allah dan Annabi gwamnati Bauchi sai mu kawo
Assalamu alaikum murya Amurka mai magana abun didi bunza baya ga haka ina so in magana akan abin da ya shahi bayyana ra'ayin da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari na dawowa ne sake takara karo na 2019 kuma an yi magana da mai magana a madadin sa Garba Shehu akan nasarorin da aka ci ya kawo magana ga kasuwar tattalin arziki lalle idan tattalin arzikin Najeriya ya hau to talakan Najeriya bai ko sani ba don talakan Najeriya bai ta cikin matsalar ruwan sha ba bai ta cikin matsalar magani ba asibiti bai ta cikin matsalar tituna ba uwa ubanan tarki har yanzu kuma matsalar tsaron da aka magana tsaron na nan wasu wurare babu wani kwanciyar hankali sai tashin hankali saboda haka muna kira ga talakawa Najeriya da hito tsakanin su da Allah su rabe idan lalle sun ji dadin mulkin gudu za su yi bayani kuma idan akwai bukatar dawo shugaban kasar Najeriya ba mu adawa da jami'an ABC ko ba mu adawa da Muhammad Buhari a tsaya ai mutum lakkar gani ga kasa da san ya wahala ya kada kuri a cikin da ya kamata shi kada saboda haka muna kira ku muna kira na biyu kada wani dan siyasa yayi ma bari mutum lakkar barazana da kuti ko da mulki 2019 a zabi dan takara wanda ya cincinta musamman jihohin arewacin Najeriya goma sha tara babu wani gona da ya sa yake ga abin da ya wasu lakkar jiha ce gaba dai arewacin Najeriya saboda haka a dauki mataki mai magana abun didi wanda ne kai kan manja kamar Najeriya
rayoyin ku masu saurare ga wannan sakon
ya Allah ya Allah na duka
anan ka suna mun yi recording din case na fiya dai sun fi dari wadan su in kaji kaman kai kwalla
muna da yan majalisun jaha guda 40 babu mace ko daya muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40 babu mace ko daya muna da yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko daya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace
akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin rike mata ka bata inda za ta zauna ka bata abincin da za ta ci ka bata tufa ka bata makwanci to idan ba ka da wannan kada kai aure
an kama re ni daidai ne mare ka tunda dai an ce in ka dauki rai ma a dauki ranka ka dauki duwa dauki naka ka dauki hakuri a dauki naka dan in kai mari ba za a marama ba
auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a gaya musu a jakun nan su gyara ba kaga ba lalle ne su rike mu ba
abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko daya wanda za a ce dalibai na zuwa
suka daddanne min kafana da hannuna sai naji dayan shi kuma yana cire min wandona sai suka lalata da
ai ban shi ke da kaiwa ba akwai mamunitan da aka yi mai
ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 5 agogon Ghana
jama'a tambaya ni ke da Umwadi ko ka umwadi in yi shuru ko yi magana
haka yake to kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai
Jakarta Amurka a Majalisar Dinkin Duniya nake hali ta yi kashedi a jiya Litinin cewa tilas a yi adalci ga waɗanda harin guba a Siriya ya rutsa da su kalaman nata sun biyo bayan hari makamai masu guba da ake zato an kai a ranar Asabar akan gundumar Duma dake hannun ƴan tawaye a gabashin Guta wakilin murya Amurka Margaret Bashir ta rawaito cewa tun da fari shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan da sa'o'i 24 zuwa 48 zai yanke muhimmiyar shawara akan martani da Amurka za ta dauka akan wannan harin A wata sabuwa kuma shugaban Amurka Donald Trump ya kira samame da aka kai akan ofishin lauyansa Michael Cohen a zaman abin kunya ya ce wannan hari ne akan kasar mu kuma wani sabon babi na rashin adalci ne da aka masa tambaya mai yasa ba zai kori mai bincike na musamman akan zargin hadin bakin committee campaign sa da Russia Robert Mueller ba Trump ya ce za mu jira mu ga abin da zai faru yace ina ganin wannan abin kunya ne kuma mutane da dama ne suke ganin hakan wannan wajibi ta da kulli ne na siyasa a fili ɗaya daga cikin mutane biyu da suka kafa kamfanin Apple Steven Wozniak ya rufe shafin sa na Facebook yayin da babban kamfanin sada zumunta wato Facebook yake fama da matsalan fallasar bayanai na mutane mafi muni a tarihin kamfanin a wani sakon email zuwa ga jaridar US Today Wozniak ya ce Facebook yana gudanar da tallace-tallace da bayanan masu amfani da shi ya ce ribar da ake samu ya ta'allaka ne akan bayanan masu amfani da Facebook amma kuma masu amfani da su ba su samun komai a cikin ribar da suke tattarawa tsohon shugaban sojin Sudan ta kudu General Paul Malong Alwan ya kafa wata sabuwar kungiyar ƴan tawaye
to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku je abokan aiki mu da wani sabon shiri kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma ku yi sharhi kan dukkan abin da muke gabatarwa a Facebook da kuma Twitter za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana sakonni har yanzu a shafin namu na internet yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da Malam Sidi da ma injiniyan mu Juna Alheri ki muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya alheri.